الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا تقص غوة رمضان وتنطر أجير وتن مسلمين هجرا من زان الله صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447. Muna ma Allah ta'ala godiya da ya sake dawowa da mu a wajen tafsirin Al-Qur'ani mai girma. Muna bisa kan suratu Fussilat, sura ta 41 a jerin surorin Al-Qur'ani mai girma mai ayoyi 54. Karatunmu da ya gabata mun tsaya ne bisa kan aya ta 43, a yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi bisa kan aya ta 44, faɗin Allah ta'ala walau ja'alnahu.
أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر عليهم عمى أولئك ينادون من
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan, da dai mun sanya shi ya zamanto Al-Qur'ani ne bagwari, laqalu da sun ce laula fussilat ayatu, me yasa ba a rarrabe ayoyin shi ba, a'jamiyyun wa arabi, shin bagwarin littahi da balaraban mai karatu, qul huwa lillazina amanu hudan wa shifa, kashe shi ga waɗanda suka yi imani shiriya ne kuma waraka, wallazina la yu'minun, kuma waɗanda ba su yi imani fi azanihim waqarun, a cikin kunnuwansu akwai danniya, wa huwa alaihim ama, kuma shi makamtaka ne a gare su, ula'ika yunaduna min makanin ba'id, waɗannan ana kiransu daga waje wanda yake mai nisa. Allah ta'ala ya ce walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan, da a ce wannan Al-Qur'anin mun sanya shi ya zamanto Al-Qur'ani ne bagwarin littahi, a'jami shi ne wanda ba balarabe ba, ma'ana da a ce Allah ya sanya wannan Al-Qur'anin da wani yare ne daban wanda ba larabci ba, laqalu to da kafirai na larabawa sun ce laula fussilat ayatu, me yasa ba a bayyana ayoyin shi ba aka fayyace su, laula fussilat ay laula buyyinatu wa laula fussirat wa shurihat, dan me ba a bayyana ayoyin shi ba aka fayyace su daki daki yanda mu za mu ganewa a matsayinmu na larabawa, kenan da sai su ce ai ba a saukar da littafi ba yanda za su fahimta saboda ba da yaran su bane, an turo annabi ba larabi, amma sai a ce a sabkar mai da littahi da yaren wadda jashinoji, ko a sabkar mai da littahin wato da ingilishi ko da wani yare na daban, wato wannan kamar faɗin Allah ta'ala ne a cikin suratul shu'ara ya ce walau nazzalnahu ala ba'dil ajami,
na'am qara'ahu alayhim ma kanu bihi yu'minun.
Allah ta'ala ya ce walau nazzalnahu ala ba'dil ajami, da dai a ce mun sabkar da wannan Al-Qur'anin akan wani daga cikin mutanen da ba su iya larabci ba, ba su iya bayyana ma'anonin shi ba da larabci, wani bagwari, walau nazzalnahu ala ba'dil ajami fa qara'ahu alaihim, sai ya zo ya karanta musu littafin da yaran da ya iya, ya ce musu magana Allah ce. Allah ta'ala ya ce ma kanu bihi mu'mini, ba su kasance za su yi imani da shi ba, ma'ana ba za su yi imani ba inda haka ya faru. to shi yasa nan Allah ta'ala ya ce walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan, da a ce mun sanya shi ya zamanto alqur'ani ne na wani yare wanda ba larabci ba. Laqalu laula fussilat ayatu, da sai su ce me yasa ba a rarrabe ayoyin shi ba. Wani wasu malamai suka ambata cewa an rawaito daga Sa'idu ibn Jubair rahmatullahi alaihi, yake cewa kafirai suka zo suka fada wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ce me yasa aka saukar da wannan alqur'anin da larabci, dan me ba a saukar da shi ba wani bangare larabci wani bangare ba larabci ba. Sai Allah ta'ala yace walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan, inda a ce mun sanya wannan alqur'ani ya zamo da wani yare daban wanda ba larabci ba, ya zama bagwarin littafi. Laqalu, to da su laraba wanda suke cewa me yasa yanzu wani bangare bai zama larabci wani bangare ya zama gwaranci, da cewa za su yi laula fussilat ayatu, me yasa ba a rarrabe ayoyin shi ba, inda zamu gane a jami'in wa arabi. Sai Allah ta'ala ya ce ayakunu Muhammadun sallallahu alaihi wa sallama arabiyan wa yakunu kitabuhu ajami, shin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi zai zamo ba larabe amma littafin da zai karanta kuma ya zama bagwarin littafi ne? Kenan ba yayyuwa ya zamanto littafin bagwari ne, shi kuma mai littafin ba larabe ne, yaren littafin daban yaren shi daban. Akwai wanda suke karantawa tare da wakafi akan wa arabi, sai su ce walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabi, sai su karanta cewa inda mun sanya wannan alqur'ani ya zamanto bagwari, to da za su ce me yasa ba a rarrabe ayoyin shi ba suka zamo kala biyu, wani bangare gwaranci wani bangare larabci. Sai Allah ta'ala ya ce qul, ka ce masu huwa lillazina amanu hudan wa shifa, shi alqur'anin nan ga wanda suka yi imani shiriya ne kuma waraka, hudan wa shifa shiriya ne kuma waraka. To kaga wannan ayay zahirinta ya nuna kenan alqur'ani shiriya ne waraka ne gaba ga wanda suka yi imani. Mafhumul mukhalafa, wanda ba su yi imani ba ba shiriya bane a gare su kenan. To wannan kuma mafhumul mukhalafa alqur'ani ya nuna shi karara. A farkon suratul baqara Allah ta'ala ce zalikal kitabu la rayba fi
نعم لا إله إلا الله لا رب فيه ولله المتقين.
أنا الله تعالى يأتي ذلك الكتاب لا ريب فيه وأن لله نباب قن قن تو أتكنش سي الله يأتي هدى للمتقين شريعني جمع سطوران الله كنا ينونا وأن دبا مسطوران الله ببا شريع بني أجريسكم. To haka Allah ta'ala ya faɗi a suratul Tauba, yace wa idza ma unzilat suratun
wa idza ma unzilat suratun fa innam yaqulu ayyukum zadatkum hadhihi ilaha.
Naam.
Fa amma alladhina amanu wa zadatkum imanan وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ.
Allah ta'ala ya ce idan aka saukar da wata sura fa minhum man yaqulu, daga cikinsu akwai wanda suke cewa ayyukum zadatuhu hadhihi imana, cikin ku wane ne wannan sura ta kara mai imani? Sai Allah ya ce fa ammal ladina amanu, amma wanda suka yi imani fa zadatuhum imana, su sai ta kara musu imani, wa hum yastabshiruna, kuma su dora farin ciki suna bishara. Wa ammal ladina fi qulubihim marad, amma wanda cikin zukatansu ke da kwai ciwo, fazadatuhum rijisan ila rijisihim, sai ta kara musu datti akan dattinsu, kazamta akan kazamtarsu. Wa matu wa hum kafiruna, ne ko fasiquna, sai su mutu suna kafirai. To haka Allah ta'ala ya kara nunawa a cikin suratul Ma'ida,
cewa shi wannan alqur'anin bai kara wa kafiri komai sai kafirci wala yazidanna
allazina allazina kafaru
wala yazidanna allazina kafaru
ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل
ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا
نعم
فلا تأس على القوم الفاسقين
Allah ta'ala ya ce wa layzidanna kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra haqiqa da yawa daga cikin su abinda aka sabkar maka daga ubangijinka yana ƙara masa ƙetare iyaka ne yana ƙara masa kafirci haka cikin suratul isra'i Allah ta'ala ya ƙara tabbatar da shi fa shari'an nan ta alqur'ani masu imani ne kadai suke amfanuwa da ita yace wa nunzilu min alqur'ani
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا
Allah ta'ala yace wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin kuma muna sabkawa na daga alqur'ani abinda yake waraka ne kuma rahama ne ga masu imani wala yazidu zalimin illa khasara amma baya ƙara wa azzalimai komi sai dai asara da tabewa dan haka kenan shari'a alqur'ani wa yake amfanuwa da ita wa yake cin ribanta wanda suka yi imani suka yarda da alqur'ani suka gazgata shi wannan shari'a da Allah ta'ala yake magana nan qul huwa lil ladina amanu hudan ita ce shari'a da ake cewa al hidayatul khassa wahi hidayatul tawfiq ila dinil haq kenan ke bantacce shari'a wanda ita ce wato shari'a wanda ake nihin a dora mutun zuwa ga tafarki na gaskiya addinin gaskiya ita ce shari'a da babu mai yin ta sai Allah shi kadai ne Allah ta'ala yake ya dora mutun akan wato hanya ta gaskiya akan addini na gaskiya ba waccan shari'a ba wanda Allah ta'ala ce wa likulli qaumin had a ita wannan shari'a ma'ananta shine bayanin hanyoyin gaskiya to yin bayanin hanyoyin gaskiya wannan kowa ana yi mashi shi yasa in kaje alqur'ani an ambata cewa shi shari'a ne ga mutane gaba daya to ana nihin shari'a wanda take daukar ma'anar bayanin gaskiya don shari'a kala biyu ce akwai shari'a ma'ananta bayanin hanya ta gaskiya akwai kuma shari'a wanda ma'ananta a dora mutum akan hanya ta gaskiya a datar da shi kan biyarta to waccan ta farko ita ce fa Allah ta'ala yace annabi da kansa bai iyi innaka la tahdi man ahbabta wannan kuma ta biyu ita ce Allah ya tabbatar da annabi yana yi yace wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim kuma har ya tabbatar da kowanne mutane ma suna da mai shiryar da su walikulli qaumin had ma'ana kowanne mutane suna da wanda yake yi masa bayanin hanyar gaskiya to dan haka nan shari'ar da ake nihi ita ce shari'a wa irin wanda Allah kadai yake yin ta to wannan Allah yana Allah ta'ala yace qul huwa lil ladina amanu hudan kace shi wannan alqur'anin ga wanda suka yi imani shari'a ce wanda take wato dora mutum akan hanya ta gaskiya ya samu dace qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa kuma waraka ne ma'ana alqur'ani waraka ne kamar yadda wannan ayat da muka karanto ta suratul nur ta tabbatar wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifa'un muna sabkarwa daga alqur'ani abinda yake waraka ne to shi alqur'ani waraka ne kuma gaba ɗayan shi ne yake waraka ba wani bangare bane waraka wani bangare ba waraka ba kamar yadda wato ibnu al-qayyim Allah yi mai rahama yake cewa Allah bai taba sabkarwa ba daga sama wani magani wanda yake amfani wanda yake kashe ciwo kamar wato alqur'ani mai girma yasa alqur'ani waraka ne ga cututtukan da babu maganin su a likita ka taba ganin wato wani munafiki ya ta likita yana tambayar daktare na cewa wallahi ni munafiki ne adibi kwayoyin da za a bani in hambada haga wannan ciwo ne domin shi munafucin nan Allah ta'ala ya kira shi da ciwo cikin alqur'ani ko yace fi qulubihim marad Allah yana zancen munafukan yace cikin zukatan su akwai rashin lahiya sai Allah ya kara musu wata rashin lahiya to wannan rashin lahiya ta munafiki a wace likita ake ba da maganin ta ko allurai babu wata allura ko wani serum ko wasu kwayoyi ko wani sassake da za a sassako a bashi ya hambada ya warke dan haka warakar wannan ciwon yana nan cikin alqur'ani haka ma ciwon jahilci jahilci ciwo ne kamar yadda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innama shifa'ul ayyi su'al dan haka ciwo ne amma meye warakar shi warakar shi tana cikin alqur'ani shakku da waswasi da kwankwanto duka wannan ciwo ne amma mutum bai zo a likita ya ce ma wato daktar wallahi shakku nake yi game da ibada shine nazo a nemi allura da za a mun ko to dan haka wannan warakai tana cikin alqur'ani kenan cututtukan zukata ka zama kai zuciyanka makaitaci ne ke ta gare ka wasa kwayoyi ake ba mai keta dan ya warke wata allura ake ma mai keta dan ya warke ya zama kai zuciyanka wato akwai matsala akwai ghil akwai hasada akwai kiyayya akwai matsaloli daban-daban to alqur'ani cikin shi ne ke da kai waraka game da cututtuka na zuciya sannan kuma cikin shi ke da kai waraka game da cututtuka na gangar jiki malamai suka ce alqur'ani da Allah ya ce waraka ne waraka ta bangarori guda biyu waraka ne na cututtukan da suke ciki da kuma waraka na cututtukan da suke waje bisa gangar jiki kasa gani ana magani da alqur'ani ayi ruqiyya a karanta ciwo ne mutun yaji ko kuma kan shi ke ciwo ko masassara ta lullube shi duka ana karanta mu mutun alqur'ani da manhar ana nema mashi magani kuma yana magani yana magani amma sai dai kamar yanda ka san magani yima wato wani yana iya sha ya ki tasiri a jikin shi to haka nan ne alqur'ani ana yi wannan maganin na ciwon kai ne tabbas an yi shi dan ya magance ciwon kai amma wani sai ya zo ya sha kan ya ci gaba da ciwo to ki tsayawa ko saboda me to in ka tambaye likita me yasa wani yake shan maganin ciwo kuma sai ya ki warkewa ai zai ma bayani ko bayanin da zai ma zai ce maka akwai wasu dalilai wanda suke hana maganin yayi aiki ko dai cikin jikin shi akwai wasu ababe wanda suke hana wannan maganin yayi tasiri ko kuma shi ciwon nashi ko kuma wato ya zamana yanda yake amfani da maganin ba haka nan bane ya kamata a yi amfani da shi ko to haka nan ne shi ma maganin alqur'ani idan wanda ya kamata ya magance ciwon ka ba shi bane yake magance ciwon ka to bai idan hanyar da ya kamata a bi wajen maganin kai baka bi ba to bai saboda shi gwalgwadan imanin mutun da kusancin shi ga Allah gwalgwadan girman tasirin maganin alqur'ani da kuma warakar shi alqur'ani wani mai imani yana iya zuwa yanzu ya karanta suratul fatiha shikenan sai ka warke game da wani ciwo da yake damun ka kamar yanda dalilai suka nuna na tabbataccen hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa suratul fatiha tana maganin cizon ku nama amma yanzu kunama tana iya zuwa ta cije ka ta mai mai tafatiha ka karanta ta sau dubu amma ba za ka daina jin ciwo ba to saboda me ba wai saboda shi alqur'anin baya magani ba a shi da karan kanshi magani ne kuma mai anwani kuma babu kwankwanto amma sai dai saboda kasantowar tattare da kai akwai wani abin da yake hana maganin yayi tasiri ko kuma tattare da shi wanda yake maka maganin shi likita ko kuma ku biyun gaba daya kowa na da wata matsalo wasu matsaloli wanda suke hana wannan maganin na alqur'ani wato ya tasiri shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka yi balaguro suka sabka wani gari sai shugabannin garin suka ki karban su a matsayin baki ai kawai sai Allah ya kawo jarrabawa kunama ta ci sarkin garin bayan sun rabe sun tare wani waje an ki karban bakuntar su aka nemi magani duk wasu bokaye da ke kewaye da sarkin nan da wasu an kancin ko suka kasa warke warkar da sarki sarki yana cikin yanayi ana neman magani a gaggauce karshe sai wasu ka bada shawaran cewa akwai wasu baki da suka sabka a ce a tambaye su watakilan a samu magani wajen su sai aka zo aka sallama masa cewa ga abin da yake faruwa sai guda cikin sahabban yace eh lalle tare da mu akwai magani amma dai ba za mu yi muku maganin nan ba sai mun yi jinga nawa za ku biyan mutu kwana domin saboda mu baki ne muka ne muku karbi ba kuntan mu ku karba ba kenan don haka mu ba za mu muku magani ba yanzu kyauta sai kun biya mu ayi jinga aka yi jinga da su aka tsaya da magana cewa za a ba su wani garke na dabbobi idan dai sarki ya warke ya miki ace ba matsala aka hau sarki aka ja ka debo sarki aka zo aka zube shi da ya dora karanta ma sarki suratul fatiha yana walad dalin yana maimaitowa yana kaiwa yana maimaitawa wato wannan dahin da wannan radin yana bajewa yana tarwacewa sai da sarki ya ji daram sarki ya tashi ya taka da kyau yace babu matsala baka jin komi shikenan yace wallahi ba ya jin komi haka riwaya hadisin tace ka annama nushita min iqal kamar dai an kwance sarki daga wani dabebai haka kawai ya tashi ya miƙe da kanshi shikenan sai aka ba su jingar da aka yi da su to saboda su sahabbai ne in sun yi wani abu wanda ba su san dalili ba sai sun tambaye manzon Allah yasa suka ce to yanzu kamata ya kammara ba dabbobin nan sai in mun koma gida mun tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muka yi idan ya ce daidai ne to shikenan sai da suka koma suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari sai manzon Allah abin ya birge shi har ya dora ce masu wa ma yudrika annaha ruqya me ya sanar da kai cewa wannan surai tana magani ya aka yi ka gano surar nan tana magani to kun kyauta kun yi daidai ku je ku raba dabbobin nan ni ma ku kasa da ni dan haka kaga kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa wato alqur'ani yana magani kuma wannan maganin ba na ciki bane na waje to shi sa alqur'ani shi waraka ne yana warkar da cututtuka wanda suke daddankare a cikin zuciya kuma yana warkar da cututtuka wanda suke wato a gangar jiki shi sa ibn al-qayyim Allah yi mai rahama yace ya taba zuwa makka yana gindin ka'aba yace wasu cututtuka suna bujiro mai babu likita a kusa balle ya gaya mai ya mai magani yace amma da yake ya san alqur'ani yana magani yace sai dai ya debo ruwan zanzam in ya debo ruwan zanzam yayi karatu cikin da sunan yana neman waraka yace suratul fatiha kadan yake yi yace sai ya sha yace wallahi ya ga wani irin tasiri na ban mamaki wajen tahiyar da cututtukan da suke damun shi yace daga wannan lokacin sai ya zamanto shi ma duk mutumin da yazo yace yana fama da wani ciwo kawai sai ya sa ya nemo ruwan zanzam ya karanta mai suratul fatiha yace ya ga tasiri na ban mamaki da suratul fatiha take da shi wajen warkar da cututtuka na gangar jiki saboda haka alqur'ani waraka sai dai wato kamar yanda malamai suke fadi shi magani na alqur'ani ko addu'a ko na wanda suka tabbata a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam misalin shi kawar misalin takobi ne takobi aka ce takobi ce mai kaihi kalite to tana yiwa wani in ya dauka ko ya buga wuyan wani baya mutuwa ko saboda mi saboda rauninka ba wai saboda takobin ba ta kashi ba saboda kai ranke ne ba ta ga hannunka baka kai karhin damtsan ka bai kai in ya buga ba ya iya kashe mutum to kaga tunda wato damtsan ka yana da tawaya yana da matsala yanzu gwalgwadan rauninka gwalgwadan yanda wannan takobin ba za ta yi ba ko to haka nan yasa in mutum yana son ya ga tasiri na maganin alqur'ani ko to wallahi ka je ka nemo mutumin da yana da kusanci ga Allah tabbas to zaka ga tasiri na ban mamaki kuma kai ma da za a ma maganin sai ya zama kai ma kana da kusanci ga Allah shi yasa yanzu malaman masu ruqiyya in mutum shedani ya shiga cikin shi ko aljanni in aka zo ruqiyya daga cikin sharuɗin ruqiyya so ake kai da za a ma maganin sai ka tuba tukwana bayan ka tuba kuma duk wani abu da ke tare da kai na saban Allah ka rabu da shi sannan ɗakin da za a ma wannan karatun ya zamanto babu wani abu wanda ƙararra saban Allah ne yasa ake cewa in akwai hoto a hudda shi in akwai wani wasu layu al'aja a yi waje da su duk wani abu wanda zai janyo fushin Allah ko zai sa Allah ya ƙiyarda ya karba to dole sai an yi waje da shi in mace ce sai a ce sai ta yi alwala ko kuma wanda za a barki yan dama ko namiji ko mace sai yayi alwala ko shi ma wanda za ya zama yayi alwala sannan ya zamanto wato ta sai shiga ta musulunci ta koye jikinta gaba daya sannan ya zamanto akwai muharramin ta kusa amma me yasa kake gane yanzu riki yanzu ta zama kamar wasa saboda na farko dai su masu riki wasu sun maida ta sana'a ce ko aga tun daga nan an samu matsala riqiya ta zama sana'a mutun zai zo a dora sanarwa yanzu da rado yana billahi lazini aljani duk yanda yake da taurin kai inda muka hadu ni ba irin malaman da zai ma taurin kai bane inda muka hadu ta zai to kaga tun daga nan an samu matsala ba haka ake ba a tarihin masu magani na musulunci wallahi ba su alfahari suna kankan da kansu ga Allah kuma suna nuna Allah ne yake yi ba su ba amma sai kaji mutum yaje yayi zauna a gidan radio yana ni ai aljani ko bakin aljani ne inda yazo waje na ƙarya ta kare eh ni ba ni tsoron shi shi kanshi ya san ko waye ni sai kaje yana ta tada kanshi to ba dole a sha wahala ba dole yanzu in ka zo kuka hadu kana ka huta yana ba ni hita saboda ya ga dan uwa yanda kake da alfahari haka shi ma yake da alwan da yake shedani kai ma shedani ne to za a yi amana ya ga dan uwan shi shi ma dan kana yahu ta wani ma sai yazo kana karatun shi ma yana maimaitawa kawai shi yake ai dufe yi ne babu wani bambanci to saboda haka alqur'ani tabbas babu konkonto waraka ne magani amma sai dai yana buƙatar wanda zai yi maganin tukana sannan kuma da wanda za a ma maganin kana yi wani dan sharholiya ne shedan ya biji sai azo a tambaye tilawul qur'ani kisa sabke yazo sattin kin ma amma saboda shi tattare da shi akwai matsaloli wanda suke hana wannan maganin yayi tasiri amma da za a samu wato karamci dai a ce shi wanda za a ma magani da alqur'ani ya tuba tuba mai kyau da tabbatar da ya nemi Allah ya gafarta mai laifukan shi to ana tunanin tuba tana share laifukan da suka gabata to in ya tuba tuba mai kyau sai zaman wanda zai mai maganin kuma shi wato yana da tsarkin zuciya yana cin halal yana da imani wanda zai yi tasiri yaka ake kake ganin magabata a can baya in aka ce ga wani mutum nan shedan ya lake mai a jiki wannan malami ba zuwa yake bai ta karatu da kanshi kawai hullashi zai debo ko rawani ya ce aje a gwada mai a ce na ce da an zo aka gwada mai shedani aka ce ga rawanin malan nan ya ce yana nan tahi to in aljannin ya tsere bai ƙara dawowa har abada dan shi kuma kawai malamin da kanshi ma yake zuwa yayin da wannan ga tafi da dagargaje ta tilawa suna majuna kallan ana hararan shi shi ma yana hararan shi wani ma sai fadi mai wai ka huta wallahi iri yace a ba ni hita yanzu ko wanda ya rubuta littafin ruqiyya wannan sarimul batta malamin da ya rubuta shi da kanshi cikin littafin sai da ya kawo wata kissa da cewa wata rana yazo yana ma wani yana yi ma wani karatu yana son ya huda mai aljani sai yace ma aljanin ka huta sai yace a ba ni hita yace ba ka hita yace eh ba ni hita sai da sharadi guda yace me sharadin naka yace shine in na huta in dawo gare ka daga ganin da wani ya taba zuwa riqiya aka haka na wurin shi dan sai ya ce a an taba haka ya ce wallahi ba yarda ba karshe sai ya ba mutanen hakuri ya ce wannan aljannar akwai karfi gare ya ba sai an nemo manyan malam to shi wannan da ya ce mai zan dawo sai in dawo gare ka sai malamin ya ce masha Allah abu ya zo gidan sauki ya ce ba dai kana iya dawowa gare ni ba ya ce to dawo kawai na baka izi mana yace ko dan dan saurara kawai sai na ji wata kuwa ya tarra kuwa yace kuma me ya faru kai da zaka dawo gare ni kuma kai kuwa sai yace a malam yace na duba na gani babu kofar da zai iya shiga a jikin kai yace a wannan yinin dai da muke ciki a wanga yinin babu wani aljani a duniya wanda zai iya shiga jikin ka sai yace yo me yasa sai yace malam a wannan yinin naka ka karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ka maimaita ta sau dari alimi yace kawai sai ya kabbara yace manzon Allah yayi gaskiya yace dama annabi ne ya faɗa mun haka yace duk mutumin da ya maimaita wannan kalmai sau dari to a wannan yinin Allah zai kawo mai mala'iku na musamman wanda za su tsare shi
a wannan yini ya tsira ko ifritu ne sai ya shafa ma lafiya a wannan yini kuma koda sihiri aka ma indai ba wata jarabawa ba daga Allah a wannan yinin dai sihirin ba zai tasiri dan haka dai a takaice alqur'ani waraka kuma waraka irin wanda babu ma wani magani a tarihi wanda aka san yana da tasiri na ban mamaki irin wato alqur'ani mai girma dan haka Allah ta'ala ya ce qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa kuma abin da yasa alqur'ani yake fadin cewa shi warakan shiga wanda suka yi imani dan ka a same ka gobe kana karanta ma wani kirista alqur'ani kace riqiya ce kake mishi ko magani ne zaka mai a shi maganin alqur'ani ga wanda suka yi imani Allah ta'ala ya ce wal ladina la yu'minuna su waɗanda ba su yi imani ba fi azanihim waqarun a cikin kunnuwansu akwai danniya akwai kurunci yasa malamai suka cewa waqarun samamun ma'ana akwai kurunci wanda wato ya danne kunnuwan ba su ji ba su iya jin alqur'ani ji na amfanuwa wa huwa alaihim ama kuma alqur'ani makamtaka ne a gare su ba su gano hanyar daidai da shi kamar yadda muka karanto ayoyi cewa su alqur'ani ƙara ma kutsa su yake cikin dimuwa wallahi zidanna kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra sai Allah ta'ala yace ulaika yunadawna min makanin ba'id wadannan ana kiran su daga waje mai nisa malamai suka ce wannan karin magana a larabci aka ce wana ana kiran shi daga waje mai nisa to ana nihin wana bai fahimta in kana fahimta sai a ce anta tasma'u min qarib to ana nihin anta tafaham amma idan baka ji ba ko ka ji baka gane wa sai a ce anta tunada min ba'id kana ana kiran ka daga nesa kina wannan yana nuna cewa kai baka fahimta kawai to shi ne Allah ta'ala ya ce ulaika yunadawna min makanin ba'id wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce yunadawna min makanin ba'id wannan a lahira ne za a dora dokar mai munin suna kamar mutum idan mazinaci ne sai a dora kiran shi da mazinaci wana mazinaci daga nesa yana jin ana kiran shi haka suka ce shine ma'anar yuna dauna min makamin ba'id Allah ta'ala alam na'am
wala qad atanna musa kitaba fa'tulikati وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ
Allah ta'ala ya ce wa laqad ataina Musa al-kitaba haqiqa mun ba annabi Musa littafi faqtuni fa fihi sai akai sabani a cikin shi walaula kalimatun sabaqat min rabbika ba dan wata kalma ba da ta riga ta gabata daga ubangijinka laqudiya bainahum da an yi hukunci tsakanin su wa innahum lafi shakkin minhum murib kuma lalle ne su suna cikin shakku game da shi na kwankwanto Allah ta'ala ya ce wa laqad ataina Musa al-kitaba haqiqa mun ba annabi Musa littahi wannan littahi shine at-taura ana Allah ta'ala ya karfafa zance da ababan karfafa zance guda uku haqiqa tabbas wallahi mun ba annabi Musa littahi wannan littahi ne shine at-taura Allah ta'ala ya ce faqtuni fa fihi amma sai aka yi sabani a cikin littahi wadanda aka tura annabi Musa zuwa gare su suka yi sabani wasu suka gazgata wasu suka ƙaryata wasu suka ce eh wannan daga Allah ne wasu suka ce kai waga magana ba ta Allah bace wannan kuma cikin wannan bayanin akwai sanyaya zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin wato ya san cewa yanda aka ƙaryatar da annabawa na farko haka nan ne shi ma aka ƙaryatar da shi duk abinda suke faɗi kamar waccan aya ce da tace ma yuqalu laka illa ma qad qil lir rusul min qablik Allah ta'ala ya ce walaula kalimatun sabaqat min rabbika ba dan wata kalma ba da ta riga ta gabata daga ubangijinka laqudiya bainahu ai da an yi hukunci tsakanin su da Allah ya gama da su da Allah ya halakar da su ya sabakar musu da azaba to amma Allah ya riga ya gabatar da cewa ba zai halakar da su ba sai lokacin da ya yanka musu ya cika saboda haka kalma ce wadda ta riga ta gabata wasu malamai sun ce kalmar da ta riga ta gabata shine in ba dan cikin tsatson su akwai wasu zuri'a da Allah yake sanya huddo ba masu bautar Allah shi kadai to da Allah ya halakar da su amma jinkirin da aka yi musu
sai zama sanadiyar samun wasu daga cikinsu cikin zuri'ansu an samu masu bautar Allah shi kadai. Wa innahum lafi shakkin minhu, Allah ta'ala ya ce lalle su kafirai suna cikin kwankwanto game da Al-Qur'ani murid, kwankwanto ma wanda yake damun su yana yawan takura musu. Na'am.
Man ta'amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alayha wa ma rabbuka bighafilin 'amid.
Allah ta'ala ya ce man amila salihan fali nafsi, duk wanda ya aikata aiki na kwarai to don kanshi, wa man asaa kuma duk wanda ya munana fa alaiha to akan dai kanshi har yanzu, wa ma rabbuka bilzalimin lil abid kuma ubangijinka ba mai yawan zalimtar bayi bane. Allah ta'ala ya ce man amila salihan fali nafsi, duk wanda ya aikata aiki na kwarai, ya aikata aiki na kwarai wanda ake samun kusanci wajen Allah na lada, to Allah ta'ala ya ce amfanin haka yana dawowa ne gare shi, don haka kanshi ne yama. Kamar faɗin Allah ta'ala a cikin suratul Isra'i, Allah ya ce
in ahsantum ahsantum li anfusikum,
na'am,
wa in asa'tum falaha.
Allah ta'ala ya ce in ahsantum, idan kuka kyautata, ahsantum li anfusikum, to kun kyautata ne saboda kawunan, domin amfanin kyautatawa, sakamakon kyautatawa zai dawo gare ku. Wa in asa'tum, idan kuma kuka munana, falaha, to gare ta dai ne har yanzu, kenan wannan munanawan, sakamakon munanawan yana dawowa gare ku. Saboda haka nan ma Allah ya ce wa man asa'a fa alaiha, duk wanda ya munana to har yanzu dai akan kanshi ne munanawan za ta dawo, domin cutarwa wannan munanawan tashi da muninta da ukubarta zai dawo akan shi ne. Kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi a cikin suratul Rum, ya ce man kafara fa alaihi kufru,
man kafara fa alaihi kufru wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun.
Allah ta'ala ya ce duk wanda ya kafirce fa alaihi kufru, to kafircin shi yana a kan shi. Wa man amila salihan, wanda kawai ya aikata aiki nagari, fali anfusihim yamhadun, to wannan kawunan su ne suka yi mashin huda, kawunan su ne suka gabatar ma ayyukan alkhairi. Allah ya ce wa man ya'mal mithqala dharratin,
wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara, wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara.
Duk wanda ya aikata alheri koda kwayar zarra ne, to sai ya ga wannan alherin, wanda ya aikata sharri koda kwayar zarra ne sai ya gane shi. Don haka kenan da aikata alheri da aikata sharri, Allah ta'ala ba shi bane yake amfanuwa ko yake karuwa, a'a ƙarshe kanka ne yake dawowa, ko alheri ko sharri. Shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ma rabbuka bizallamin lil abid, kuma ubangijinka ba mai yawan zalimtar bayi bane. To kalmar wa ma rabbuka bizallam, kaga da siga mubalaga ko zallam fa'al, mai yawan zalimtar bayi, Allah ba mai yawan zalimtar bayi bane. Kamar yadda ya faɗi irin haka a cikin suratu Ali Imran, ya ce laqad sami'a Allahu qawla allazina qalu, laqad
sami'a Allahu qawla allazina qalu inna Allaha fakirun wa nahnu awliya,
na'am,
sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighayri haqqin wa naqulu
Zalika
bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bidhallamin lil 'abid.
Allah ta'ala ya ce idan ya sanya Yahudawa a cikin azabar wuta, zai ce musu zalika bima qaddamat aydikum, wannan sakamakon na abinda hannayenku suka gabatar ne. Wa anna Allaha laysa bidhallamin lil 'abid, kuma lalle Allah ba mai yawan zalimtar bayi bane. Haka ya faɗi a cikin suratul Anfal, ya ce walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru wal mala'ikatu yadribuna
wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adhabal 'aliq.
Zalika
bima qaddamat yadaka wa
aydikum
ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ.
A cikin suratul Anfal Allah ta'ala ya ce idan mala'iku suka zo karɓar ran kafirai za su ɗora haɗa musu da dukan tsiya, suna dukan su kamin a su huddaran su. Sai Allah ta'ala ya ce zalika bima qaddamat aydikum, wannan sakamakon na abinda hannayenku suka gabatar ne. Wa anna Allah laysa bidhallamin lil'abid, kuma lalle Allah ba mai yawan zaluntar bayi bane. Haka Allah ta'ala ya faɗi a cikin suratul Hajj yace zalika bima qaddamat yadaka,
zalika bima qaddamat yadaka wa anna Allah laysa bidhallamin lil'abid.
A cikin suratu Qafi yace ma yubaddalu alqawlu,
ma yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil'abid.
Allah yace ma yubaddalu alqawlu ladayya, ba a canza magana a gaba gare ni. Wa ma ana bidhallamin lil'abid, kuma ni ba mai yawan zaluntar bayi bane. To wannan kalmar tadhallam idan mun kalle ta a Larabci suna cewa sigatul mubalaga ce, ko siga ce wadda take nuna yawaita abu, kenan zallam mai yawan zalunta. To sai malamai suke da tambaya anan na tafsiri, suka ce idan an ce Allah ba mai yawan zaluntar bayi bane, to a ka'ida ta yaren Larabci in aka ce mutum ba mai yawaita kaza bane, to ba a kore mai dan kadan ba, da yawa dai aka kore mai, ko shi ba mai yawan zaluntar bayi bane. Kamar yanzu misali, sai ka ce ma wani wana ba mai yawan kashe mutane bane, to kaga wannan magana taka bata nuna ba bai kisa mutane, tana yi wa yana kashewa amma yan kadan da yake kashewa, ko amma bai kashe da yawa, wana ai bai kashe mutane da yawa, kenan yana kashe an kadan. To siga mubalaga kullum in ta zo ba ta kore asalin fi'ili, sai dai ta kore yawaita fi'ili. Don haka cewa wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid, ubangijinka ba mai yawan zaluntar bayi bane. To sai malamai suka ba da amsoshi kamar haka, wasu daga cikinsu suka ce amsa a nan shi ne idan aka kawo siga mubalaga, misali aka ce wani ba mutum ba ne mai yawan kashe mutane, kowa na bai kashe mutane da yawa ba, to idan a tarihin mutumin an sani cewa bai taɓa kashe kowa ba, to kai tsaye yaban shi ne ake da cewa bai kashe kowa, ko an ce ba mai kashe mutane ba ne, ba mai yawan kashe mutane ba ne, to zanzu za a dawo a kalle shi a gani shin a tarihin shi ya taɓa ma kashe wani. In bai taɓa kashe wani ba, to waccan magana ma'ananta kwata-kwata bai kashe kowa. In kuma ya taɓa kashewa, to ma'anar wannan magana shi ba mai yawaitawa ba ne kaɗan yake. To da haka suka ce shi ma Allah ta'ala da ya ce wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid, abinda ke daidai shi ne a dawo a duba shin Allah ya taɓa zaluntar wani ne, bal dalilai ma sun nuna cewa ba ya zalunci ko misƙala zarra. Inna Allah la yuzlimu misƙala zarra,
inna Allah la yuzlimu misƙala zarra.
Na'am.
Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
Inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'a,
inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yuzlimun.
Wa la yuzlimu rabbuka ahada,
wa la yuzlimu rabbuka
ونضع الموازين القسط,
ونضع الموازين القسط واليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا.
To kaga wadannan ayoyin gaba ɗaya sun nuna ashe Allah ba ya zalunci kwata-kwata. Allah ta'ala yace inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'a, lalle Allah ba ya zaluntar mutane da komai. Allah yace inna Allah la yuzlimu mithqala dharra, lalle Allah baya yin zalunci daidai da kwayar zarra. Allah yace wala yuzlimu rabbuka ahada, ubangijinka baya zaluntar kowa. Allah yace wa nadhul mawazin alqista li yawmil qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a, ranar alqiyama ba a zaluntar wata rai da komai. To kenan tunda ya nuna shi Allah kwata-kwata bai zalunci, kenan wannan wa ma rabbuka bidhallamin kenan yana nuna kwata-kwata ba wai siga mubalaga ba za a kalla. To wasu kuma malamai suka bada amsa na biyu, suka ce a to amsar da za a badawa a nan
wannan wato Allah az-zamakhshari ya kawo wannan amsar cikin kashafin nashi yace amsar da za a badawa shine domin saboda uqubar da Allah yake yi wa kafirai wanda suka cancanci a yi masa uquba uquba ce mai girma kuma mai munin gaske duk wanda yake yin irin wannan uqubai in dai ba akan cancanta yake yi ba to ya kamata a ce shi mai yawan zalunci ne saboda uqubai tayi muni to amma tunda Allah ya yi masa saboda kafircin su da sabon Allah su kenan akan cancanta yayi masa saboda haka sai Allah ya kore ta hanyar kallon irin uqubai yace wa ma rabbuka bizallam kenan ya dace da ita girman uqubai sai amsa ta uku wasu malamai suka ce a amsar da za a badawa anan wa ma rabbuka bizallamin lilabid shine a koma a asalin yaren larabci suka ce a yare na larabci duk wazanin da yazo akan irin wannan duk sigar da tazo akan wazanin fa'al ko kuma akan wazanin fa'il ko kuma akan wazanin fa'il akan waɗannan auzanu guda uku fa'al fa'il fa'il to tana nuna nisba ana amfani da wannan wazanin ba da ma'anar shi ba a'a da ma'anar nisba kamar ana son a jingina abu zuwa ga mutum sai a amfani dan haka ana cewa wato anta lasta qattal kai ba mai yawan kisa bane amma ana nihin ma'ana anta lasta sahiba qatlin kenan haka ne kawai ake nufi dan haka suka kawo musallai na shu'ara'ul jahiliyya akan haka guda ɗaya daga cikin su wani sha'iri yana cewa fa innaka anta ta'imul kasi at-ta'imu suka ce anan kaga an kawo shi da ma'anan al-fa'ilu amma me yake nihi anta ta'imu anta zu ta'amin kasi shi ma akan fa'il amma ana nihin anta zu kiswatin kenan wato la tarhal bughyatiha waq'ud fa innaka anta ta'imul kasi ay waq'ud fa innaka anta zu ta'amin wa kiswatin kenan kaga duk da an kawo shi bisa wazanin ba a fassara shi ba da wazani sai aka fassara shi da nisba to sai suka ce shi ma wallam nan ma'anan shi wa ma rabbuka bi wallamin lil abid ay wa ma rabbuka bi dhi zulmin lil abid ubangijin ka ba mai zalunci bane gabai sai amsa ta hudu wasu malamai suka ce amsar da ke da kai anan shine an yi amfani da abid abid kuma a larabci bayi masu yawa ake ni kenan makura ne wajen yawan bayin su yawa gare su shine abid to tunda an kawo abid kenan in za a korewa akwai buƙatar a kawo wata kalma wanda ita ma take nuna yawa shi yasa sai aka kawo zallam wanda shi yayi daidai da kalmar ta abid domin aka ce bayi suna da yawa wani Allah bai zalunta shi wani bai zalunta shi wani bai zalunta shi to yayin tattara zaluncin gaba ɗaya sai ya zama zalunci ne mai yawa ko to Allah ba mai yawa ta zalunci bane dan haka bai zaluntar kowa kawai shine ma'anar shi ba ma rabbuka bi zallamin lil abid wato imamul al-qurtubi a karkashin karshen fasarar wannan ayat yace an rawaito daga zahidul imam yace shi kuma ya rawaito daga wato aminul ard shi kuma aminul ard ya rawaito daga aminus sama yace shi kuma aminus sama ya dauko daga ubangiji mai girma da daukaka yace inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalam Allah ta'ala yace ya ku bayina lalle ni na haramta zalunci akan kaina kuma tsakaninku ma na sanya zalunci haramun ne saboda haka kar ku yi zalunci dan haka Allah ta'ala bai zalunci ko misqala zarra kuma ya hana zalunci kuma shi zai sakayya ga duk wani azzalimi abinda muka karanta na daidai Allah ta'ala ya amfane mu da shi ya bamu lada kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mu musu kuma ya nuna mu musu nijara rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Allahumma kullana wa la takun alaina ansurna wa la tansur alaina wa a'inna wa la tu'in alaina wa mkur lana wa la tamkur alaina wa ansurna ala man baga alaina اللهم زيننا بزينة القرآن اللهم ألبسنا بخلعة القرآن اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم هدنا بهداية القرآن اللهم غفر لنا ذنوبنا بتلاوة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والشكر على العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل عباداتنا نسألك العلى من الجنة اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك ورضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.